نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا 24 غ watan Dhulhijja hijran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda daidai da 10 ga watan 6 shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin wato littafin bulughul maram min adillati al-ahkam muna cikin babul birri was sila malam yace wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala an karbo hadisi daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mashi yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace man dalla ala khairin duk wanda ya nuni akan alheri falahu yanada mithlu ajri fa'ili irin ladan mutunan da ya aikata alherin akhrajahu muslim imamu muslim ya fitar da wannan hadisi wato hadisi yana nuni akan cewa nuna ma mutum ya aikata alkhairi za a baka lada akan nuna mar da kai kuma ya alherin kuma za a baka irin ladar da aka bashi domin kai ne mafari kai ne sanadi kai ka gaya mashi kai ka kwadaitar da shi kai ka tunzura shi ya je ya aikata wannan aiki na alheri kamar yadda wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha duk wanda ya sunnanta sunna mai kyau ma'ana wanda ya nuna ma abu mai kyau a wani hadisi kana lahu mithlu ajriha ko kana lahu ajruha ladan wannan sunna din da ka nuna ma mutum ya aikata ma'ana sunna ana nufin hanya mai kyau abu mai kyau an ka nuna ma mutum to zaka samu ladarta kamar kai kai kuma wanda ya din kana da kamar shokan shi wa ajru man amila biha da kuma ladan wanda yayi aiki da ita ma'ana ka zo kai abinda ba a san shi ba ko an manta da shi ko an yi sanyi da shi ko kuma an yi sakaci da aikata shi kai sai ka zo ka dage kana ta yi baka lura da mutane ba su yi ba ka rike kana ta yi to kullun kai kai za a baka lada to kuma duk lokacin da wani ya ce kai wannan abin alheri da kake shi ma bari ya yi sakamakon ya ga kana yi ka dage to za a baka ladan irin aikin da ka aikata saboda ya yi koyi da kai to haka nan ma annabi alayhi salatu wassalam ya ce man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi duk wanda ya nuna ma mutum alkhairi to yana da irin ladan mutunan da ya aikata alherin da ya gwada mashi malamai suka ce yin nuni akan alheri yana kasancewa da nuna ma mutum alheri a ce wani ka aikata abu kaza ka ce wani wannan abin ka aikata shi wani ka je cikin unguwa kaza suna bukatan masallaci suna bukatan makaranta wani ya kamata masallacin unguwan nan namu da Allah lokaci bayan lokaci a zanki tunatar da mutane domin akwai matasa samari da yan mata a cikin unguwa da yawa ba su sallah da yawa ba su dauki addini da muhimmanci ba da yawa sun rena uwayensu da yawa ba su ladabi da kyautatawa ga uwayensu akwai matan aure da yawa da suka hinjire ma mazajensu akwai mazaje da yawa da suke cutar da matansu ma'ana dai abubuwa wani ya baka shawara ko ya nuna ma kuma kai kana da damar ka tashi kai magana a gyara to kaga ka nuna mai alheri kuma yayi zai samu ladan alherin da ya gaya ma mutane saboda su gyaru kuma kai ma za ka samu ladan mi ladan nuna wanda ka mashi muna ganewa ko to tana kasancewa da nuna ma mutum alheri din ko ya sani ko bai sani ba sa'annan kuma wato nuni akan alheri yana iya kasancewa da nuna ma mutum alherin da yake nema bin san ina za ya samu shi ba sai kace wane ni zan baka shawara ka je wuri kaza zaka samu alheri to kuma sai je samu to zaka samu lada irin ladan alherin da ya samu shi ma muna ganewa ko sannan kuma wato ana nuna mutum alheri da wa'azi ana nuna mutum alheri da tunatarwa ana nuna mutum alheri da ainihi rubuta ilmin muka masu amfani shi ma alheri ne kamar malami ya zo ya rubuta littafi ya zo ya maganin wata matsala ya magana a kanta ya bayani dalla-dalla Qur'ani da hadisi a kan wannan matsala ɗin shi ma kaga ya nuna mutane mi ya nuna mutane alheri ya nuna musu mahimmancin wani abu alherin wani abu fa'idar da za su samu ya nuna musu ya tsawatar da su daga aikata sharrin wani abu wanda in sun aikata zai kawo musu bala'i sauraka rubutun littattafai yana da amfani idan an yi shi a wuraren da za a karantawa wannan ba mu karatu ko ba gaskiya ba in ka rubuta littafi nan ba mai karantawa kowa dai zai zazzari ya mallaki abin shikenan daga nan sai ya je ya yi shi da ya dan diba ya ga kyawun shi ya din diba yana haske din nan to in ya je gida fa ya je shi ba ya ƙara diba kuma to ya yi kura saboda ba mu da kayan aikin na karatu shi yasa ba mu iya karatun bayani za mu yi shi amma yanzu kasashen larabawa in ka zo ka bude daki kamar masallacin nan ka cika shi da littattafai wallahi ba dora haka in ka zo ka iske littattafan duk sun tsuwa saboda daukar su da ake wasu sun tsuwa wasu duk sun saki saboda yawan dauka haka iske kullun da sahi daga sahi zuwa azhar ka iske matasa sun yi dari ciki suna ta karatu sai ka kahin shekara in ka tambayi wani matashi sai ce littafi ya karanta kamar littafi 15 ko 20 shi ma wani haka nan shi ma wani haka nan ba yadda za a yi a buɗe abin nan wato bibliotheque ta karatu ta kowa da kowa biblic ce kowa ya zo yi ka zo ka iske littafin suna nan sabi shekara guda haka mu ga munan muna da su ko ba haka ba to da ba mu karatun to Allah ya ba mu ikon karatu amin rishin yawan karatu yana kawo ci baya a cikin rayuwa turawa da sun ci gaba ne saboda yawan karatu turawa da mutanen China da mutanen Russia duk duniyan da ne waɗanda suka samu ci gaba a cikinta saboda yawan karatu da suke yi su a tsarinsu kullum kowa wanda dai ya mallaki hankalin shi to kullum mutum zai iya karanta shafi 100 takarda 100 takarda a karatunsu na zamani karatunsu na cigaban duniya mu kuma karatunmu na addini alqur'ani takarda nawa ma kake karantawa to ba yadda za a yi duniya ta cigaban ba a karatu ba yadda za a yi addini ya cigaban ba a karatu Allah ya taimaka mana to saboda haka rubutun littattafai ko kuma ilimin muka masu amfani ga al'umma rubuta su a yada su mutane na karantawa shi ma yana daga cikin nuna ma mutane alkhairi saboda haka dai labazin alkhairi da manzo Allah ya ce man dalla ala khairin ya shafi nuni akan alkhairin duniya da kuma alkhairin lahira addini da kuma rayuwa gaba daya saboda haka wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana ce mai girma mai daraja ta hito mana da abubuwa waɗanda ya kamata mu maida hankali wurin aikata su domin mu samu ci gaba duniya da lahira wa ibn Umar radiyallahu anhu an karba hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi zira da aminta Allah su kara tabbata a gare shi ya ce man ista'adakum billahi duk wanda ya nemi tsarin ku da Allah ya gama ku da Allah ya ce ku kama mashi ku ba shi kariya daga wani wanda zai cutar da shi fa'izu to ku ba shi kariya ku tsare shi kar ku bari wanda zai cutar da shi ya cutar da shi wa man sa'alakum billahi fa'atuhu duk wanda ya roke ku dan Allah yace dan Allah ku bashi, ku bashi in kuna da abun bashi. Wanda ya gama ka da Allah yace dan Allah ka bashi abu, to ka bashi. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, duk wanda ya baku wani alkhairi to ku bai tukunci, ku sakanta mashi. Fa in lam tajidu, in ba ku samu abinda za ku sakanta mai din ba, fad'u lahu, to kuma shi addu'a. Akhrajahu al-Bayhaqi, malam Bayhaqi ya fitar da wannan hadisi. Wannan hadisi ya zo da lafuzza daban-daban, ya zo da lafazin wa man istajara billahi fa ajiruhu, duk wanda ya nemi kariya da Allah ku bashi kariya. Wa man ata ilaikum ma'rufan fa kafi'uhu, duk wanda ya baku wani alheri to kuma yi tukuici. Fa in lam tajidu fad'u lahu, idan ba ku samu tukuicin da za ku maida mashi ba to kuma shi addu'a. Hatta talamu, har sai kun tabbatar da annakum cewa lalle ku qad kafatumuhu, kun bai tukuici. A wata riwaya, fa in ajastum, idan kuka gajiya an mukafa'atihi daga baya tukuici ko sakanta mashi, fa da'u lahu, kuma sha addu'a. Hatta talamu, har sai kun tabbatar kun san cewa an kashakartum, cewa wannan alherin da aka muku kun gode. Me yasa? Fa inna Allaha yuhibbu shakirina, domin Allah ta'ala yana son masu godiya. Idan ba daidai bane amma alheri, kai shiru kake godewa. Amma kai da kai alheri ba jira za kai baka ce to ya ne haka, ina ma shiru baka ce mana Allah saka, a shine wajibi ya ce ma ya gode, kai kuma karka yi saboda gode shi, kai domin Allah subhanahu wataala, shi kuma ya san cewa an kyautata mashi. A wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, duk wanda aka bashi kyauta kuma ya samu kyautan, to ya sakanta da wannan kyautan. Idan bai samu abin da zai sakanta ba, to ya yabi wanda ya mai kyautan. Kaje ka wani mutumin kirki, wani yana da kirki gaskiya, wani bawan Allah ne, akwai tausayi, akwai taimako, kai rai shi, akwai imani gaskiya. An ba irin shi ba, wane ne a wannan zamanin zai dauki abu kaza ya baka, ko ma ya tuna da kai, sai ka yabe shi. Manzo Allah ya ce, fa inna man asna faqad shakar, domin duk wanda ya yabo to ya gode ma Allah subhanahu wataala, kuma ya gode ma wanda ya bashi wannan abu. Wa man katama, wanda aka ba kyauta kuma ya boye yayi shiru, faqad kafar, manzo Allah ya ce wannan yayi kafirci. Haka baka kai shiru jali. Wa man tahalla bi batilin, duk wanda ya ado da ƙarya, fa huwa kalabisi thawbai zurin, to wannan mutunan kaman mutunan da yasa tufafin ƙarya ne guda biyu, riga da wando na ƙarya. Allah ya kiyaye. Abinda hadisi yake nuna mamu cewa duk wanda ya nemi tsari, ya nemi kariya a wurin musulmi, ya nemi tsari dan Allah ta'ala, ya roke ku dan Allah ku tsare shi akan wani alamari wanda aka dora mashi, sai ya aikata dole sai ya yi, kuma shi wannan alamarin ba dole bane gare shi, amma aka matsa mai sai ya yi, to lalle za a bashi kariya, kuma za a yi kokarin ya rabu da wannan abin da aka neme shi, saboda ba dole ne sai ya aikata wannan abin ba. Haka ma duk wanda ya roke ku dan Allah, ya ce dan Allah ku bashi, mutukar dai kuna da to kakku hana shi, ku ɗauki wannan abin ku bashi, domin Allah subhanahu wa ta'ala yana son haka. Haka ma hadisi yana nuna mamu wato cewa yana da kyawu idan aka ma alheri to ka saka, idan ma alheri mana kai ma karama, ko nan take ko kuma daga baya, mutunan da ya ma kyauta to kai baya kamata ka saka mai da alheri, ka bashi irin kyautar da ya ma, ko kuma ka bashi ma fiye da kyautar da ya maka, ko nan take ko kuma daga baya, ko wani lokaci kai ma in wata sabgar shi ta tashi sai karama alherin da ya maka. Ana son haka, domin wannan yana daga cikin abubuwan da suke kawo ƙaunar juna da son juna da kuma yin zaman lafiya a cikin al'umma. Idan ma alheri to kai ma kai alheri. Kuma hadisi yana nuna mamu cewa kowa ma ana iya mai alkhairi, kowa ana iya mai kyauta, ana iya matalaka kyauta, shi taimako ne gare shi. Haka ake iya ma mawadaci kyauta, saboda mi? Saboda kyauta ana iya ba mawadaci ita ko da ya fi ƙarfinta. Ba dai mawadaci gaitalaka ba kuɗi za ka ba shi ba. amma za ka bashi wani abu wanda zai rikewa ya ga lalle ka kula da shi kuma ka san girman shi ka san darajar shi za ka bashi wani abu wanda bai kai kawo ba amma ba kuɗi za ka bashi ba saboda ba za ka iya bashi kuɗi ba amma in ka bashi wannan abun wanda yake bukata a wannan lokaci to zai ji daɗi ƙwarai a cikin rayuwar shi dan haka dai ana son duk wanda aka yi ma alheri ya sakanta da wannan alherin idan mutum bai samu ba to sai addu'a ka ce wani Allah ya saka mai da alheri wani ga ko gaban shi ko bayanan in gaban shi ne ka ce wani nagode Allah ya saka da alheri Allah ya kara ma rayuwa albarka Allah ya ji kan iyayenka Allah ya sa suna aljanna Allah ya kare su daga azaba kenan ka masa addu'a mai kyau Allah ya sa mu zuriyarka albarka iyalinka Allah ya masa albarka ka dai mai addu'a mai kyau Allah ya kara buni na arziki addu'a da ka sani mai kyau kamar shi amma in kana da to kamata yayi in ka samu abinda zaka sakantawa to ka saka da shi addu'a ana yin ta ne idan ba a samu abinda za a sakantawa ba Allah ya samu dace to babu ya kare sai babu zuri walwara baban da yake bayanin wato azzudu gudu walwara da kuma tsantsani ko tsantseni abinda ake ce ma azzudu shine karancin kwadai cikin abu zamanto abin abinda ka mazuri din wato kwadayinka da bukatar shi ba ta da yawa mana baka dauki abinda wani muhimmanci ba ko ka kyamaci wani abu shi ake ce ma zuhudu amma a wurin malamai ka san kalma tana da ma'ana gaba ɗaya kuma tana da ma'ana a wurin malamai din masu zuhudu domin kowane abu da ka sani akwai masu shi yawa to a wurin malamai masana zuhudu masana gudun duniya suka ce abinda ake ce ma zuhudu shine kin duniya da kuma bijire mata da kau da kai daga barinta ka ki duniya kuma ka kawar da kai kamar ba ka ganinta to wannan shine zuhudu wannan yana da wahala ko yana da sauki ka kyamaci duniya ta zan ki baka haushi ba wai girman duniya ba abinta haskenta kyalekyalinta dadinta kudinta kayanta gidajenta motocinta kaddarorinta duk zan ki baka haushi kuma ka zan ki juya musu baya yaya wasu malamai suka ce barin hutun duniya saboda ka samu hutun lahira shi ake ce ma gudun duniya ma'ana kai ta ibada ga dangadan ba hutawa saboda bi akwai ranar hutu ranar alkiyama za ka wahalar da kanka saboda ka huta ranar lahira wasu kuma suka ce abinda ake ce ma zuhudu shine zuciyarka ta rabu da duniya kamar yadda hannunka ya rabu da duniya ma'ana ya zamanto cikin zuciyarka ba duniya kamar yadda ga hannunka ba yanzu nan kowa na da kuɗi gwargwada kuɗin da ke cikin aljihun shi amma ina suke suna aljihu ba su ga hannu sai in ya bukata ne ya sa aljihu ya ɗauko to zuciyarka ma ta zamanto haka kamar yadda ga hannunka babu komi na duniya ko to a cikin zuciya kama ya zaman toba komi shi ake ce masu hudu waɗannan abubuwa ne waɗanda suna da wahala ko wasu kuma suka ce abinda ake ce masu hudu shi ne wato ka bada abinda ka mallaka abinda ka mallaka ka zangi bada shi ka zangi bada ya kyauta kada ka rike abinda ke ga hannunka shi ake ce mami kullum ka samu ka biya bukata ka bada kawai wasu kuma suka ce abinda ake ce ma zuhudu shine barin bakin ciki akan abinda aka rasa mana wani abu da ka rasa naka ne ko ya toye ko aka dauke ko aka kwace to shikenan ba sai ka yi bakin ciki ba sai ka yi hakuri da kuma rishin barin ciki da abin da ka samu in ka samu wani abu na karuwar duniya to ba za ka yi ta murna kana tsallo ba, kana ta jin dadi. Yanzu ne ma yanzu kenan, yanzu ka shigo duniya, yanzu ne ma ka fara rayuwar duniya. Alhali kuma da can tun balagarka kake sallah, kana azumi, kana karatun Qur'ani, baka taba murna da farin ciki ba sai da ka samu abin duniya. To da zaran an ganka kana murna kana tsallo, ka ci riba. Yau ka ci riba, yau ka samu kuɗi, kana ta murna, baka taba murna azumi ba, baka taba murna sallah ba, baka taba murna ziyarar mara lafiya ba, baka taba murna duk ibada, baka taba farin ciki da ita ba, amma duniya kana farin ciki da ita. To kai baka gudun duniya, kai masoyin duniya ne. To wannan shi ne kaɗan daga cikin abubuwan da malamai suka fassara gudun duniya da shi. Sai ka diba ka ga wanda ya sauki gare ka, wanda ya sauki ka fahimci duniyar da shi, ka yi aiki da shi. An rawaito hadisi, amma akwai maganar malamai akan hukuncin ko ingancin wannan hadisi, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wato gudun duniya ba shi ne wato haramta halal ba. Abinda yake halal ka cewa ruwanka da shi, ko kuma ɓata dukiya ka ɓannatar da ita, ka yi watsi da ita, ka yi ta ɓata ta, ka yi albarmazaranci, ba shi ne gudun duniya ba. Abinda ake ce ma gudun duniya, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wato ya zamanto abinda yake wurin Allah ka fi yarda da shi da abinda ke hannunka. Kullum ga ka da kuɗi, ga ka da komi, amma mi kana ganin ka yi tabbas da waɗanda ba su ga hannunka ɗin, akan waɗanda ke ga hannunka. Mana ka fi yarda da Allah akan mai yarda da kanka. Kaga wannan ma yana da mi. Sa'annan kuma ya zamanto wato ladan musibar da za ka samu idan aka jarrabe ka da ita, ka fi kwaɗayinta akan cewa lalle da ba a jarrabe ka ɗin ba. Misali, Allah ya jarrabe ka da wahala, ka yi haƙuri, ka roƙi Allah ta'ala ya baka ladan, to sai ka yi ta jin daɗin ladan da za ka samu sakamakon wannan musibai, fiye da ka zaki cewa inda ma Allah bai jarrabe ni da wannan jarrabawa ba. Kaga wannan ma shi ma abu ne wanda yake da mahimmanci. To wannan shi ake ce ma az-zuhdu, gudu, mana guje ma duniya. Ba wai ana nufin ba ruwanka da ita ba, abin da ake ce ma gudun duniya wato shi ne zamanto ba ka cin haram, ba ka riƙe kayan mutane, kuma ba ka ruwa. To shi ne gudun duniya. Duk wanda ka san ka yi ƙarfin ka taimake shi, za ka taimake shi da abin da Allah ya hure maka. To gudun duniya kenan. Ko da ka yi kowa kuɗi duniya, inda kana da waɗannan sibobi, kuɗin da ka samu ba su hana ka sallah, ba su hana ka azumi, ba su hana ka neman ilimi, ba su hana ka zuwa karatu, ba su hana ka zuwa wurin wa'azi, ba su hana ka sadar da zumunci, neman ilimin addininka, duk dai abubuwan da Allah ya saka ba su hana ka ba, ga ka da ɗumbin dukiya. Wani talaka wanda ba ya da komi, bai kai ka ibada ba, to kai ne mai gudun duniya. Kana ba da dukiyarka, masallatai, makarantu, asibitoci, marayu, zawaru, dattijawa, masu bukatu na musamman, duk kana taimakon su da dukiyar. Kuma aka zo masallaci da an kira sallah, ka riga kowa zuwa masallaci, ga kyautata ma iyali, ga kyautata ma uwaye, duk dai abin da Allah ya ce kai kana yi, to ka ji gudun duniya na gaskiya. Yawwa. Kuma aka zo teburinka, tabul ɗinka na cin abinci, sai aga kaji ga su nan da matsatsu da bankarari da soyayyu, lebu kala-kala ga yanan, kuma kana gudun duniya, ko ba haka ba? Allah ce wala tansa nasibaka minad duniya, duniya ka kakkayar da ka wance da ita, ka ci daɗinka, ka kulma shi ta walbas ma shi ta, ka ci abin da kake so, ka sha abin da kake so, ka sa kayan da kake so, amma banda rena mutane ko wulakanta su, kuma banda ɓanna. To kaji zuhudu na gaskiya. In kuma ka ƙi cin, ka ƙi shan mai kyau ɗin, kayanka ne, kai ne kace baka su. Muna ganewa ku? To wannan shi ake ce ma zuhudu. Kalma alwara'u kuma shi ne ƙaurace ma abubuwan da suke da rikici, wanda ba san tabbashin cewa haramun ne ko halal ba. dan tsoran mutun kai ya bada a cikin haram kaga ya sha banban da zuhudi shi wara ubai tasowa sai in kai shakkun abu ko baka san hukuncin shi ba ya rikice maka to tsoran kakka bada a cikin abin da Allah ya hana to sai ka hakura da abin ki yake ce ma alwara wasu kuma suka ce alwara'u ma'anar shi ne ka bar abinda yake sanya ka shakku zuwa ga aikata abinda bai sanya ka shakku ba'ana da abinda zai sa ka rikici kai ta tunanin anya kai ko ba kai ba anya daidai ne ko ba daidai ba to ka rabu da shi in ka rabu da shi shine ake ce ma alwara'u shine tsantsani wasu kuma suka ce wato riko da abinda yake mafi aminci da kuma mutum ya sa ran shi akan ayyukan ibada masu wahala shi ake ce ma zantseni wasu kuma suka ce wato mutum ya zanke nazari ya gani suturar da yake sawa da abincin da yake sa yake ci yawa kakka yarda tunanin cin abinci ko tunanin sutura ya dauke ma hankali daga abinda Allah ya halice ka saboda shi to shine alwara da kuma barin abin da ke da laifi da abin da ka san laifi ne to karbi da shi duk abin da ka san zai jawo ma laifi ya jawo ma bakin jini wurin Allah ka bar shi to shine alwara Allah ya sa mu dace malam yace ani numani ibn bashir radiyallahu anhuma an karbi hadisi daga numani dan bashir Allah ya kara masa yarda سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي ناجي من الله صلى الله عليه وسلم يقول هنا سوى وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه نعمان يكركتو بأن يزن شقدابي يزوى كنو أن شقدابي يتي إن الحلال بين والحرام بين للي حلال قال ليك بينيك دفيليك وان الحرام بين كما للي حرام والحرام بين شي ما حرام بينيك وبينهما سكان مشتبهات اكوي الامر ودند سكي ماسو ركيتروا لا يعلمهن كثير من الناس ده يوا daga cikin mutane ba san su ba faman taqashubhati duk wanda ya kiyaye shubuhohi abubuwan da suke masu rikitarwa fa qadis tabra li dinihi wa irdi lalle wannan mutunan ya kubuta ga addinin shi kuma ya kubuta ga mutuncin shi wa man waqa'a fi shubuhati wanda ya fada cikin shubuhi kuma waqa'a fi alharam ya fada cikin haram karra'i misalin shi kaman misalin makiyayi ne yar'a yana kiyo haulal hima gefan gandu na sarki yushiku an yaqa fihi ya kusa ya fada cikin wannan gandun ala ku saurara wa inna li kulli malikin hima lalle kowane sarki yana da gandu wa inna hima allahi maharimuhu lalle kuma ko ala wa inna hima allahi maharimuhu ku saurara lalle gandun Allah shine ababan da Allah ya haramta ala ku saurara wa inna bil jasadi mudgha lalle a cikin jiki akwai wata tsoka idza saluhat idan ta gyaru saluhal jasadu kullu jiki ya gyare dukkan shi wa idza fasadat fasada al jasadu kullu idan kuma wannan tsokar ta bace jiki dukkan shi ya bace gaba daya ala wa hiya al qalb ku saurara zuciya ce wannan muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wani hadisi wato hadisi ne wanda yake malamai sun yi jima'i akan girman sha'anin shi cewa yana ɗaya daga cikin hadisi waɗanda ƙa'idodin musulunci suke bayan sun je sai sun dawo kansu in aka je sai an dawo akan ɗaya daga cikin waɗanda to yana cikin su wannan hadisi muna ganewa ko wani yace wannan hadisi ma ɗaya daga cikin kashi uku ne na musulunci idan ka sa addinin musulunci kashi uku to wannan hadisi da yake kashi daya domin addinin musulunci gaba daya yana zuwa ne ya dawo akan halal da haram din aka ja ka dawo sai an yi magana mi halal ko haram ko ina halal da haram shiga take ko cikin ibada sannan kuma akwai hadisi innamal a'malu binniyat, sannan akwai hadisin min husni isnabil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yana daga cikin kyawun musuluncin mutum barin abin da bai dame shi ba. Hadisi na hudu shine la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wasu kuma suka ce a hadisi na hudu shine izhad fi dunya yuhibbuka Allah wa zahad fi ma fi aidi an-nasi yuhibbuka an-nas. Ka guji duniya sai Allah ya so ka, ka guji abin da ke hannun mutane sai mutane su kaunace ka. To wannan hadisi, hadisi ne mai girma daga cikin hadisai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Manzala ya ce innal halala bayyin, mana Allah ta'ala ya riga ya bayyana halal da shi da manzon shi sun riga sun bayyana halal. Ko dai Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana halal saboda ya yi sanarwa cewa wannan abin halal ne, kamar yadda Allah ya ce ya yi wallazina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am. Allah ya ce an halatta muku mi dabbobin nema, kaga Allah ya bayani. Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba, Allah ya halatta cinaki kuma ya haramta riba. Kuma Allah ya ce uhilla lakum saydul barri wa ta'amuhu saydul bahri, an halatta muku mi saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum li sayyara, an halatta muku saydul bahri ma'ana farauta mi farauta teku a lokacin da kuke aikin haji ko umara. Amma na waje wa harima alaikum saydul barri ma dumtum huruma, amma farautar dabbobin da suke waje ba cikin ruwa ba na haramta ba lokacin da kuke aikin haji ko umara. Wani wuri Allah ta'ala ce fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba, ku ci ganimar da kuka samu halal mai daɗi. To kaga anan wurin Allah subhanahu wataala ya bayyana mana cewa ya halatta mana kaza, ya halatta mana kaza. To kaga alhalalu bayyin, halal bayyane yake. Ko kuma abinda Allah subhanahu wataala ya yi shiru gaba da shi bai faɗi hukuncin shi ba, bai haramta shi ba, to asalin shi wannan abin halal ne. Abinda kaga Allah ta'ala bai faɗi hukuncin shi ba, to halal ne. Ko kuma da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari da cewa wannan abin halal, ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma mutane bayanin ni'imar da ya musu da wannan abin cewa halal ne, to lalle wannan abin yana lazimta shi, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tabayyana mu abubuwa da yawa cikin Al-Qur'ani cewa ya halatta mana su. Mana dai halal bayyane yake, Allah ta'ala ya bayyana shi, ma'aikin shi da ya aiko shi ma ya bayyana wannan abu. Wa inna harama bayyin, shi ma haram Allah ta'ala ya bayyana shi. Muna garewa ku a cikin littafi akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar fada Allah ta'ala hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairi llahi bih والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما اكل سبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق. قال ذلك الله سبحانه وتعالى يا بيان حرمتم ودنا ابوبوا وما كما فدن الله سبحانه وتعالى ده يهنا ما يجي يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الله يجي أقول الناس غير إيماني كده كتدوكي وينكو تكانون كده مي دك أليا دا يودرا دا تن أمانا. تداك النبي صلى الله عليه وسلم دا يبين تشيو على حلال بيين وانم بيدي نمز الله صلى الله عليه وسلم دا ينعرفنا بنا تشيو كمان سند دمو mai amfani da duk abin da yake halal gare mu ta kowace hanya. To abin da yake halal ne mu ambara da shi hanyoyi na amfani daban-daban, in ci ne, in sawa ne, in sha ne, in tabawa ne, duka an halatta mana. Kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa wal haramu bayyin, to yana nuna cewa duk abin da yake haram ne mu guje shi, karami ne ko babban mu nisance shi. da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas abinda ake nufi wato da wannan shine abubuwa wadanda ba san halaccin su ba ko ba san haramcin su ba sai suka zamanto suna kai komo tsakanin halal da haram tsakanin halacci da haramci a wurin mafi yawan mutane sune jahilai to da ka jahilai ba san su ba amma malamai sun su da nasi kuma zalla ce la ya'lamuhunna kathirun minan nas da mafi yawan mutane walakin aktharun nas la ya'lamun malamai cikin mutane yayan kwarori ne ko ba haka ba to kai zuwa cikin unguwa mutane sun kai 50 cikin unguwa amma malaman ba su kai 1000 ba to in sun kai 1000 alhamdulillah shikenan komai kowa ma zai zama malami mutum ya kai 50 yana tsugunne cikin wannan unguwa amma malami bai kai 1000 ba misali a ce 49 ba malamai bane amma 1000 ai da al'umma sun yi da an samu cin nasara fiye da yadda ake to kaga kenan mafi yawan mutane walakin na aktharun nasi la ya'lamuna mafi yawan mutane ba su da ilimi ɗan kaɗan ke da ilimi to su ne malamai saboda haka duk abin da ba samu wato a cikin shi akwai wani abu na halacci ba ko haramci ba to malamai za su bada kokari a wurin mi gano wannan abin kuma su hada shi da abin da ya dace da shi in haram ne su ce haram ne in kuma halal ne su ce halal ne ko da kiyasi ko da abin da ake ce ma istishabi istishabi al-asli kenan amfani da asli asalin abu ire-iren waɗannan abubuwa asalin su ko kuma asali ma gaba daya halal ne al-aslu fil ashiyai al-ibaha ko al-hillu asali cikin abubuwa gaba daya shine mi halalci ba haramci ba to idan malami shi ma garin bincike ya zo dalilin halaccin wannan abin ya boye gare shi to abin da ya fi dacewa shine shi ma ya kaurace ma wannan abin ya rabu da shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce famanitta qashubuhati to bai gane ba inda bai gane ba kuma yana cikin shakku da rikitan wannan abin to sai ya rabu da shi famanitta qashubuhati faqad istabra li dinihi wa irdihi saboda haka kenan duk abin da ba san hukuncin shi ba halal ne ko haram ba malamai suka ce to sai malamai suka yi sabani wasu suka ce to shikenan haram ne kawai ba za a guje mai saboda mi shari'a ba ta yi magana ba waɗanda suka san shari'a ba su gano meye hukuncin shi ba to wajibi a kaurace ma wannan abu wasu kuma suka ce a hankali yana da tacewa a wurin za a yi amfani da hankali waɗanda suka ce a yi amfani da hankali su ma sai suka kasu gida uku wasu suka ce wajibi ne wasu suka ce mustahabbi ne wasu suka ce mandubi ne abin wajibi ne in ya yi kama da haram wajibi a kaurace mashi in ya yi kama da halal wajibi ne a kusance shi haka dai abubuwa duk malamai sun yi bayanin su shi yasa akwai abubuwa da suka faru zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke nuna haka kamar yadda mun karanta nan wurin a cikin wato babubukan da suka gabata cikin babur raba'a mun karanta hadisin Uqba ibn al-Harith radiyallahu anhu sahabin da wata baiwa baka ta bada labari cewa bayan ya yi aure ya tare yana cikin daki da matar shi ta shiga cikin daki ta ce masu ko da diyana ne dana ba ku nono ya kai kuka yi aure yake ne zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama wata mace ta zo ta ce da ni da matata duk ta shayar da mu manzo Allah ya ce haka nan ne mana tunda ta hodi ya za a yi yake na babu aure tsakanin ku rabu yace ya za da maka alhali an riga an hode cewa an shayar da ka ya an gama kuma kaga ya san cewa duk macen da kuka sha nono tare da ita ya uwar shi ce ya riga ya sani amma mi ita wannan din wanda ya aura ita ce ya rikice shin haka ne ko ba haka ba kaga da an zo an bashi labari cewa an bashi nono kuma babu wata shaida me ya kamata ya je wurin masana sai ya je wurin masanin masana wanda Allah ya yi ko da addinin gaba daya ya je tambaye shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to haka ne mana kaga sai aka raba da wannan rikicin haka ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana manzo Allah ya taho sai ya ga dabino sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya dauki dabinan kuma yana tsoron dabinan ya zamanto sadaka ka ce cikin dabinan sadaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in ba dan ina tsoron dabinan ne ya zamanto dabinan sadaka ba da na dauka nan ce kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa Allah ya hana ya ce sadaka amma wannan yana shakku cikin wannan dabinan ne na sadaka ne ko kuwa ba na sadaka bane to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar shi bai ci ba saboda tsoron kai ya zamanto na sadaka ne saboda duk lokacin da abu ya rikice ma Allah ya haramta shi ko kuwa Allah bai haramta ba to hadisai da yawa sun zo sun yi bayanin cewa wannan abin halal ne kaman yadda hadisin Sa'd bin Waqqas radiyallahu ta'ala anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle mafi girman mutane wurin laifi shine wanda yayi tambaya ga wani abu wanda ba a san haramcin shi ba yana tambaya shi aka ce haramun ne muna gane wa ku abin ba haram bane amma sai ya shiga shakku to kuma sai ya zo ya tambaya yana tambaya sai aka ce wannan ba haram ne ai ya fi kowa laifi wurin Allah subhanahu wa ta'ala akwai hadisi ko wanda da manzo Allah ya ce ma sakata Allahu anhu fa huwa mimma afa anhu da abinda Allah ya shiru bai fadi ba to yana daga cikin abinda Allah subhanahu ah mutanen da Allah ya aiko wato abubuwa masu dadi dan haka da abinda ya kasance da dada ne amma haramcin shi bai tabbata ba to wannan abin halal ne yawa wanda haramcin shi ya rikice mun abinda ake ni da abu mai dadi shine wanda Allah subhanahu wataala ya latta shi bisa harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma yayi shiru game da hukuncin shi mummuna kuma shine abinda Allah ya hana koda rayukan mu suna sawan nabin koda sun dauke shi mai kyau ne kamar giya domin giya wurin wani mai kyau ce ina jin dadin abin shi in yana sha na jin dadi kuma giya tana cikin ɗaya daga cikin abubuwa masu dadi a jahiliya a gargajiya gabanin zuwa addinin musulunci amma Allah da yazo sai ya haramta ta saboda me saboda tana gusar da hankali saboda tana zubar da mutuncin mutum tana sa mutum yayi bawali har a ga al'aurar shi tana sa mutum yayi amai ko yaje ta surutai ya iske tumaki ko raƙumma ko shanu ya ta masa magana ko ya duka ce ina kwanan ka gani in ta sake shi kuma sai ta jin nauyi ya ta jin kunya ashe shine wannan mugun aikin to saboda wasu abubuwa da waɗannan bannan kudi ne shi yasa Allah subhanahu wataala ya halatta babu alkhairi cikin ta ko kadan alherin ta dan kadan ne kamar yadda Allah ya ce wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wanda haka dai wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa abubuwa waɗanda Allah subhanahu wataala ya haramta mana to dole ne mu kaurace musu kuma dole ne mu nisance su halal wanda ya bayyana gare mu mai aiki da shi haram wanda ya bayyana gare mu mu guje mashi wallahu ta'ala alam za mu zo insha Allah mu ƙara bayani kan wannan hadisi amma saboda lokaci za mu tsaya daidai ne insha Allah wanda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada ka amince in Allah ya kai mu rana ya ce ka yanzu in shiga sabon karatu ka tuna mana cewa ban ƙara bayani ba insha Allah mun san abubuwa yawa gare su muna yin magana nan shikenan na bar ta daga nan na'am ana sai da goma yi kira salama da saura sauran minti uku a zubo sabo wannan ya huce amma ka a ciko zubo ka
dalilin masu koyawa a mafi karshen shekara suna sa yara su kawo kudin abin nan hotuna a yi to su mai hotan a hamsin hamsin yake yi to in sun zo wajen abin gadin gama kudin sai su hidda 20-20 yawa shi mai hutan sai hidda musu 20-20 ya ba su amma suna ce makwayan yaran 50-50 to shi ne suke cewa wannan kuɗi da suka hidda
sun ci halal ko ba su ba
su suka hidda ko mai hutan hidda ya ba su
mai hutan ya hidda ya ba su
ba babu laifi sun ci halal
aha kinan ba su mai da mu yaron
ah madanni ne a karshen shekara talakwal ta karatun boko suna tura ma kowa yare cewa kowa ya kawo kudin da za a hada yara a yi musu hotuna shi ke nan hoton hamsa hamsin ake shi amma in suka tara suka ba mai hoton shi kuma sai mai da masu da hoto 20-30 kai sai mai zaba su 20-20 tunda shi ya bada ba su suka hidda ba inda ke hoton ma dai ba wani abu ne mai kyau ba
haka ne kare
tunda ya zo haka din dai kudin ke nan ya halitta su fi su babu wani abu ba sai sun mai da ba uwayen ba saboda mai hoton mai kayan ne ya ba su saboda ganin an tara mai kudi lokaci dai kudi da yawa ya ji daɗi kuma saboda baɗi ta nemo na dai nemo shi ma dai har yau Allah ya sa mu dace
amin abi take tambaya haihuwa take biyan kuma suna zauwa a wabba da in maza ne ta haihuwa da sun zo suka samu yan watanni duk sai su lalace biyan ba su tashi ba su tayya tana da kusan iya hudu haka amma yan matan in sun zo normal ba matsala to shine sai suka ishara da mijin da cewa ma to a daina haihuwa to shine suke tambaya suka ce in suka daina haihuwa yayi koko dai ya za su
tace iya take haihuwa maza ko
eh haka
din namijin da ta haihuwa yan watanni kawai jijike sai lalace galabai sai ta shan wahala haka za ta rayuwa amma mata lahiya lau to sai suka shawara da miji cewa ko a tsaida haihuwa ba a tsaida a ci gaba da haihuwa saboda ba a san matan za a samu ba ko maza
haka ne
tunda ba sai ne inda Allah ya gaya maku maza za ku yi ta haihuwa gashi yayyu to dan kar ku yi ta wahala su ma su yi ta wahala sai a tsaya amma tunda ba sani ba mai yiwuwa waɗanda za su zo yanzu duk masu lahiyar ne mata ko kuma jarabawa ce daga Allah Allah ya maku yana son ya ga ƙarfin imanin za ku yi hakuri akan haihuwar maza din haka nan koko ba za ku yi hakuri ba saka bai kamata dai saboda ba a san me za a haihuwa ba matan lahiyi za a haihuwa koko mazan marasa lahiya gaibi ne ba bai kamata a tsaida haihuwa ba na'am
masha wannan kuma yake tambaya ya ce cikin family din su in aka tayo aka tahi aka yo abin ga idi sallar idi aka dawo ta babbar sallah to ana yanka tun daga baba har zuwa awa a ce dan auta to wannan shekarar da suka tahi sai suka rarraba masallatai wasu suka tahi inda aka yi 8 ko 8 da rabi a dai wasu sun riga su zuwa da aka zo kawai sai aka yanke raguna su wanda suka tahi suka yi retar da suka zo sai suka dardar an yanke ragunan su dan wanda suka yi sarmin zuwa to su ne suke tambaya wai ko wanda ba su zo da wuri ba suka tarda an yanke ragunan su ko lai ta yi
dai mutane ne in sun saba suna yanka dabbobi da yawa duk shekara amma aka dawo daga sallah kowane mutum ana yanka rago da sunan cewa shi ne yanka ragon shi ne ko
eh haka tun daga babban gida a ƙarshe
uba har zuwa
autan gida
autan gida raguna da yawa to wannan karan sai aka samu lokutan sallah sun sha bamban koda su sai suka tayi wani wuri inda aka makara ayi sallah wasu kuma suka tayi inda aka yi sallah da wuri su kuma waɗanda suka dawo da wuri kawai sai suka kama ragunan da suka yi to wai layyaya waɗanda su ba su yanka ba a yanka da sunansu ba layyar su tayi ko ba tayi ba tayi layyar tayi saboda niyya ce kowa dama an sau da mi da sunan shi cewa naye ne kenan
Bartala ya ce yana ganin wai lokacin tunda su wancan ai a ganin su ba su kare ke sallah an yanke ragon su ba shine
ne kai kan tunda an yi abin nan an kare sallah wani wuri ya shike babu wani abu
masha Allah
tunda an riga an kare sallah kuma lokacin sallah dama an san lokacin sallah daga hitowar rana ne ba da shan laraba karfe 8 an kare sallah ko ina takwas kowa ka ga radira ga raguna na ana tunka takwas ba 15 ka iske duk ana ta hudu ba ko kuma takwas an kusa kare hudu ba an yi sallah hudu ba ta zo karshe
na
kowa da irin yanayin shi mune nan ake bari sai rana ta yi da haka dai yayi koda ba su samu su masu layin suka yi ba tun da limamu wani wuri ya riga ya yi sallah shi ke da ya halitta
na sha Allah
kira sallah
kira sallah
Na'am.
To wannan kuma har da yake kun sha ba da ansa da cewa tambaya wai ana iya mamahihin da suka rasu abin nan layya.
Ya halitta. Ya halitta. Dai ba mai kun shi layya. Bayan rasu su ya halitta.
Na'am. Wannan kuma yake tambaya ce ya zo ya tar da sallar gawa ya samu kabbara bi kai aka salamce to ya zafi zai cika sauran koko zai salamce tare da liman.
Mutum ne ya zo ya ciki sallar gawa. An yi sar abin nan kabbara biyu ko
eh biye samu
biye samu ka sai cika biyan kuma zai ranka su kaba yadda su kunce mu
na'am
in an sallabe shi sai ciko bin ya ado inda ake yi sannan ya sallabe na'am
wannan kuma shi bara addu'a ce yace ya aza abin nan bursu yake so mina to dama ya samu ya kara karatu bai samu aiki ba to sai gwamnati ta buɗe wata ya aza yake bara addu'a gare ku dan saboda ya samu wannan bungada
to wani yana baran addu'a kan samun burus da yake nema ma'ana tallafi na karatu na akama mashi karatu bangaren gwamnati ya aza bai samu ba yanzu karo na biyu ne yake so ya aza kuma Allah ta'ala ya baya dacewa Allah ya sa ya samu rairan shi duka Allah ya taimake su
amin
ban mu rairan mu duka Allah ya taimaka mana
amin ya Allah amin
na'am
wanga yake ke tambaya ce wai sujuda ta shukur dole sai da Allah koko mutum yana yin tababa da Allah
na tambaya cewa sujuda ta godiya dole sai da alwallah mutum zai yin ta koko ko ba alwallah yana yin ta in son samu ne ayi alwallah in son samu ne in kai ta ba alwallah ta yi Allah ya samu dace amma dai an so saboda mi dai ka ba da sallah saboda akwai sujada
na'am
to kawai sujada kuma ana yin ta da tsarki in son samu ne akwai ruwa kusa da kai cikin gidanka ne kake ko wani abu ka ji labari mai dadi to sai kai alwallah kaga alwallah ma za ta taimaka ma cewa abin ya tabbata
gaskiya
domin alwallah ta bukaci ka je magiya ka kamo ruwa ka zo kai alwallah kaga duk labarin yana nan tana yiwa yana bisa hanya ba daidai aka kawo mashi ba cikin alwala a zuwa ce ma kuskure aka samu amma an kariya gani sujada kuma daga ba aka ce kuskure ne yake nan Allah ya samu da
shi wanga haizu da shi tambaya ce kwai sujud ta tilawa dole ne koko ba dole ba
me
sujida ta tilawa
dole sai da mi
mutum ya wai cewa a yi ta din dole ne ko ba
aha sujida ta tilawa ta karatun alqur'ani sunna ce ba dole ba ce in kai za ka samu lada in ka bar ta kuma ba ka da laifi kana karatu ka ga wurin sujada to shikenan kana da damar ka karanta ka wuce kana da damar ka karanta ka yi sujada in kai ka samu lada wannan sujada in kuma ka bari to ka bar wannan ladan amma ba kai ma Allah laifi ba na'am
wannan kuwa ta ce mace ce matashiya Allah kadarta ta armo ni latizo to sai dai bai biya mata bukata inda ya dace to shine aka ce a nema gari ta ce har zude to take neman shawarar ku ya za ta yi
mace ce ta aure yarinya ce ta aure dattijo to bai biya mata bukata ta sha'awa saboda ko tsuba ko kuma saboda rishin lafiya to an yi magana an ce nemi magani ko bai nemi magani ba take neman shawara shawara tunda uwayenta na nan sai ta shawara da uwayenta su suka daura mu ba mu san yadda aka yi ba ko ba haka ba mu ba mu san daura aure ba amma su waye sun sani su suka hada su in ba ta da uwaye akwai waliyanta
gaskiya ne
yawwa sai su zauna da shi su yi magana da shi Allah ya sa mu dace
amin
malam tace ka gani gida kun ci mata ake sai hawo
to shikenan
ka so waje ne aka kai ta ba
correct zai shi
sannan kuma ta ci ita tana bibiyar karatu yadda take son ku ba ki shawara
to ta ba da shawara ga uwaye sun ce ta yi hakuri mu ma ce mata za mu yi ta yi hakuri saboda bai kamata a ɗauki wani mataki ba ga uwaye da rai
gaskiya ne
kuma wani mataki da zamu ga mata tunda uwayenta na nan gaskiya sun san amfanin aure kuma sun san rishin amfanin shi to tunda suka ce tayi hakuri tayi hakuri Allah zai kawo miki mahita
Allah
insha Allah mu ma dai yawa ta malam ba ta wuce addu'a ji ba haushi
gaskiya
ayi hakuri kai hakuri in Allah ya da sakamakon hakurin da kika yi wanda uwaye suka baki Allah zai saka miki
Allah
zai miki kyakkyawan sakamako insha Allah
Allah saka rai
na'am
wannan kuma yace malam ya ga wata yarinya mai addini mai karatu da saura wanda har gidan an yarda za a armanta amma yace sai dai kashi wata rana ganta ta hito babu hijabi sai ga kawai yanzu kai bai santa to shine yanzu kuma gidan nasu an tilasta ne a armita shi kuma gaskiya tunda ya ganta ba hijabin ya ga
mutum ne ya ga mace yana so an yi magana ko ya karkata an karkata cewa shi aka ba wata rana kawai sai ya ganta ko gidan su ba hijabi sai ji kawai ta hita daga ran shi to kuma gidan su an maza lalle sai ya aure ta ya za ka aure ta muna akwai wanda ba ya lai wanda ba ya lai
a shi kamar da ya gani kamar jikin ne Allah
so ya za laihi ne laihi ne laihi ne saboda kuskure kowa yana yin tana yiwa kuskure ne ka san dan Adam dan Adam gashiyayye ne ka yi samun shi kamar lalle wata rana kuma ka same shi ya kauce ma kauce tunda bai taba gani ba sai so daya
ko a ofar mu din ta Allah ba ta
to ko far mu ya gani
ga ta mai
ya ga kira halittarta ba ta mashi ba
eh shi shine yake gani yau ne ya ganta far mu din ta a waccan bai ganta yanda ya kamata
to tunda ya riga ya ce ya ji ya gani ya kamata ya hakuri tunda ya ce aurenta za ya hakuri ya aure ta Allah ya sa mu dace in kuma akwai yadda za ya shawo kan iyayen da Allah ya kyale shi saboda ga abin da ya gani to shike abin bai kwanta mai rai ba to kai sun maza aure sai ya bincika ya ji dama haka take tana irin wannan shi abin nan din tsiraicin banda ma halittar ta bata burge shi ba
shi ba tsiraici
halittar ce bata
yawa
shi ne a shi ba mata tsiraici
yawa
ba mu ya aure ta tunda ba tsiraicin ne ya dame shi bai aure ta tunda halittar ce bata mai ba ko
eh shi bai
tsare ne ya aure abin shi kawai ni na zama magana tsiraici
a ai kai shi horo din ce bai taba ganin ta ba sai
ya hakuri to ai kaga matsala ke ka zo ka rabu mace a ce an baka ana shirin aure duk baka taba ganin ta ba hijabi ba kai tunanin ka zama da hijabi kullun a mace idan ka je wurin ta kana neman auren ta hijabin ashewa take saboda ka zo neman ka ga tana da abinda zai kira ka ka aure ta ko ba ta da shi ko baka gani ba sai bayan magana duk ta je wurin magabata shikenan in ka gana ya shawo kan magabatan a wasa shikenan ka shawo kan su in kuma abin yayi karin ka sai ka hakuri na
to tambaya ta karshe ce
to mallam
yawa in ce wai akwai wata kwanakin ga wata application da aka hiddo ka sa kuɗi a turo maka wani film ka kalla daga baya kuma a turo ma kuɗi yace to a ƙarshe dai an ci mai kuɗi an zalunce shi yace na farko abin da yake tambaya wannan aiki da ya haramta ko ya riba ce yayi kuma yanzu abin da yayi misali mene sakamakon shi na wannan abin da yayi
ba ya da kyau wannan amsa ta uku kenan
gaskiya
ga azumi mun yi ta
kare
bayan azumi ma mun yi ta dan sai ije dai yau kuma ga ta za a ƙara
mai
ba ta da kyau ne ci wannan application da ake turo ma mutum a ce a turo mai fina-finai ya tura kuɗi kaza in yayi kallo so kaza za a baya kaza
haka ne
kaga ba me ya haɗa ka da fina-finai sai ma kwaɗe ma gudun wahala ko sai a turo ma fim wanda kana yi jawo shi da kanka kalla sai wani ya turo ma saboda kwaɗe ya ce in ka kalla sau goma sha biyar za a linka ma kuɗin da ka
haka ne
kai kuma sai kai ta kallo kana lissafi yanzu kallo na bakwai kai saboda a linka ma haka kawai salon halin sai a linka ma kuɗi to ba ya da kyau haramun ne musulmi ya kamata su musunce irin wannan mu'amala ne
Allah karala
kuma yace shi an cuce shi da ma karshe cuta ce kai haka kawai ka tura kudi kawai alinka masu haka kawai baka sai baka saida ba kai ma ka san karshe cutar kaza
gaskiya
ya kamata irin waɗannan abubuwa mu bar su jama'a mai yawa kudi da yan jikarka 100 ka rike abinka yawa kaje ka samu wani mai balangu ko mai kilishi ko mai tsire mai kyau kaje duk kullun ya baka na 100 ko na jikka hakurin su kare yayi alheri da kaje ka tura nan kudin a can yi masu na'am
assalamu
alaikum assalamu alaikum
malamin da kana ce idan mutum na cikin gida ko za ta yi sunnati amma
idan uwar mace tana cikin masallaci tana gida ta yi bin masallaci sallah bai kamata ba mata da mace kai su zaman su sallah gida kike idan mace ta yi sallah gida za ta samu ladan mutunan da ya sallah cikin gida domin shari'a ta ce ta yi zabanta amma in ta ce za ta masallaci kan hana ta amma dai wa buyutuhunna khairu gidajensu su suka yi alheri gare su da sai masallaci amma kar ku hana su ta yi masallaci to ake nan ba wata damuwa ba ce mata ku bar damuwa ku yi zaman ku gida ku yi sallah wanda an ce zaman ku gida ku yi sallah ya alheri ku bar damuwa da cewa maza na can masallaci kada ka kuma bin sallah za ku kar ku bi wata sallah cikin masallaci ku yi sallah ku za ku samu ladar da Allah ta'ala ya ba mana na'am
salam sai tambaya ta malam wannan yace yana da yara yan makaranta suna da jarabawa to akwai abokansu sai suka ce musu ai akwai addu'o'in da ake yi in za a shiga sal da kuma in za a hon table in za a yi rubutu to shi ne sai yaran suka ce suke tambaya suka cika tafi babansu ko wannan addu'o'in sun wajaba sai ta su nan makaranta sai a gaya musu in sun tabbata shi kenan ba matsala ba
ya ce cikin babali da tsarin turin wato shiga wani talas wurin jarabawa yau suka ce musu nuna shiga talas a baya shiga da aiki kuma yi wasu samun mafai da ne a baya shiga da aiki shi suka gaya wa babansu cewa yana da gaske ne a kan zato ya ce wurin shiga da aiki a jarabawa a yi hanyar na zuwa da babai ya ce a zuwa makaranta su kan addu'a kawai na yin zafi addu'a ta neman za a inda aka na kai suna ta fita ta yi ta yi addu'a ta neman za haka yi ta yi da nama ta yi addu'a ta neman za ba ana amma ba a ce wata addu'a ta yi da kan an yi ke gani gani su ta ta yi da ake in ba yi zuwa ina ce da kan nan ba su yi ko ina ana yin addu'a ta abin da ta fara gaba gana ne ba da ya rinsa kawai nan da suwa da wata ala ya ba ka sa ba un kayi da sama
ai ta addu'a
biya halitta duk addu'o'in da ka sani na ci gaba ne na cin nasara ne da neman sa a rayuwa duk sai kai ba hana ba Allah ya samu dace kada ka yara dama haka ya kamata wannan karatu da za ka yi shi daban addu'a kuma dogaro ne da Allah kai kokarin ka kai nazarin ka ka diba karatun ka to kuma sai ka dogara dama Allah ya ce fa idza azamta fatawakkal ala Allah in kai niyya abu to ka dogara da Allah kenan addu'a dogaro ce da Allah in za ka shiga kai addu'a wanda ka gani Allah ta'ala zai taimake ka saboda ita ko da Hausa za ka shiga ka ce Allah ka ba mu sa'a Allah ka sa jaraba annan ta zo da su in kai zanna ma kai tai kai tai ba sai kai da larabci ba Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicci Hausawa in ma da Hausar tana gagarar ka saboda lakwal ta canyi ma baki ida Faransai shi Faransan halitta Allah ne shi ma alama ce daga cikin alamomin ikon Allah shi kenan domin wannan lakwal ya addu'a da Faransai ta yi muhimmanci gare shi da Hausa domin Hausar bai iya ba bai san ya ne za a yi roƙon Allah ba amma da Faransai saboda ya riga ya zama Bature sai ka addu'a ka da Faransancinka kawai kai ta maimaitawa kai ta maimaitawa duka dogaro ne da Allah Allah ya sa mu dace
sai mallam ranar dimashi daga mai zauwa akwai bari jini nan likita babba tare tabbas
a ranar ladi mai zuwa akwai bada jini nan babban likita kare takwas na sai ana gayyata duk wanda ya san lafiye ne shi yana da isasshen jini to yaje bada gudun moshi da taimakon shi ga marasa lafiya Allah ya bada iko
sai tambaya
wanda yasan kuma ranke ranke ne akwai
sai tambaya ta karshe wani akwai wani dalibi annaci akwai wani dalibi kunace sauran karatu ne yake neman baka yana bara addu'a ga al'umma kuma da sauran mutane
akwai wani ba Allah da yake bara addu'a kan wata bukata shi Allah ta'ala ya biya mai ita da mu da shi gaba dai duka Allah ya biya mana
sai da abba da duk da ake cha ayyuma dalibi addu'a mai su
a wannan duba wani abu ne dalibi ya bada bit din shi a mai addu'a kai addu'a da kanka ba ta addu'a da zama bit ba ta rubuta ma abinda yawa kai addu'a kawai kai addu'a ga kanka kai addu'a ga bukatar ka Allah subhanahu wataala sai ya taimaka maka na'am
assalamu alaikum wa rahmatullah mutum yake tambaya ko adashi aka bashi ta horko yana izuwa maka da ita ya zo maka da ita
mutum ya ka bashi zuban adashi na farko yana ya taya maka da shi ne zana kuna da shi kudin kan yake kudi ne na taimako kudi ne da muke hadawa mu taimaki junan mu ko ba haka ba bashi ne wanda amma mai yarjeje ne zan iya biya a hankali haka babu wani abu kamar ma'aikaci ne yana iya cin bashi ya taimi ta taimaka bashin da ba kudi da ruwa ke akwai cikin shi saboda mi kana da albashin da shekara biyu uku kana iya biyan wannan kudin ba shi kenan ba babu wani abu a ciki saboda haka kudin adashin ka kana iya zuba suka taimaka da shi saboda kudin ka ne ba na wani bane akwai wanda zai ma magana ya ce kai ku rike shi kai taimaka kudin ka ne saboda mi ka mallake sa yanzu kuma abokanka waɗanda kuke adashin za ka maida masa abinsu a hankali yadda kuka yarjejeniya babu wani abu ciki na'am kuma yana bara addu'a ga yawa yayi bara addu'a ga matar shi da take da juna biyu to kuma Allah ya sauke ta lafiya ina ga jiya ne yayi addu'a ko yau ne ma addu'a jiya ne ko to ya nema addu'a kuma bayan Allah duk kun yi masa addu'a da ni da ku duk mun kama mai masa addu'a kai ya ce ni kadai ne mu duka muka cewa ne yana baran addu'a wurin ku mu gaba ɗayan mu saboda haka kowa yayi ba san tawa Allah ya karba ba muna fatan ta mu ce gaba ɗaya Allah ya karba shi yasa ma ya same ta da sauki haihuwa to mun yi ma matsalar rubdugu kowa ya bude baki ya ce Allah ya sauke ta lafiya kaga shi kenan to Allah subhanahu wataala ya samu abinda aka samu albarka irairan shi kuma ko irairan matan shi da suke cikin irin wannan yini Allah ta'ala ya sauke su lafiya Allah ya kawo masa saukin haihuwa kuma Allah ya bada ya maza da mata masu albarka shikenan to shi ma wannan yana bara addu'a ga dan uwan shi da aka kama yana bara addu'a Allah ya sa su sako shi lafiya Allah ya warware mana dukkanin matsalolin mu amin Allah ya ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ya ruba mana asiri duniya da lahira amin Allah ka kawo mana karshen duk wahala gaba daya amin Allah ka shahid da mu ruwa masu albarka amin daidai da mu ya Allah daidai da karfin mu da tattalin arzikin mu ya Allah amin Allah ruwan da ka saukar da su da zu gare mu ya Allah ka sa mu su albarka ya Allah amin kuma Allah ka tausaya mana yayin da kake saukar da ruwa gare mu ya Allah amin domin ruwan da zu ruwa ne masu karfi Allah subhanahu wataala muna roƙon ka muna roƙon tausayin ka da jin kanka ya Allah muna roƙon sassautawa kai Allah duk lokacin da za a shayar da mu a shayar da mu daidai mu ya Allah Allah tausaya mana ya Allah Allah mu masu rauni ne ya Allah gidajen mu ba su da karfi hanyoyin ba su da kyawu ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka tausaya mana ka sa mu abin da ka shayar da mu shi na ruwan sama albarka kamiya mana bukatun mu na alkhairi ya Allah ka ba mu aiki da kasuwanci mai albarka Allah ka raba mu da zaman banza ka raba mu da zaman kashe wando ya Allah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim akwai dan uwan mu malami ne mai da'awa mai karantarwa yana takarar gwamna a garin Jamba binna jahar Zamfara yana bara addu'a Allah ya sa ya samu kuma in ya samu Allah ya taimake shi da yin adalci da kyautata mu talakawa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya cika mai gurin shi Allah ya wata mana irairin shi ya Allah Allah subhanahu wataala ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka amsa mana addu'o'in mu ya Allah Allah ka hida mana daga mawuyacin halin da muke ciki ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين